This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya, da Fara'a, da FM Nomad, da Dalol FM muryar Arewa, da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Jami'an kasar Saudiya sun ce akalla mutane 107 ne suka rasu, waɗansu 238 kuma suka ji raunuka lokacin da wani injin da ke wake daga kayan gine-gine ya rufto kan rufin masallacin Ka'aba da ke birnin Makka. Hotunan da aka rai kayayatawa ta hanyoyin sada zumunci sun nuna mahajjata jina-jina da kuma tarin baraguzi a inda injin din ya rufto. Ana dai aikin ƙara fadin harabar masallacin ne lokacin da wannan hadari ya auku. Wani ma'aikaci a masallacin Muhammad Tahir ya shaida wa muryar Amurka cewa rashin kyan yanayi ya haddasa faduwar injin din. Ya ce ruwan sama da aka rika tafkawa da iska mai ƙarfi ya sa babban injin din gocewa ya fada tsakiyar masallacin Ka'aban. Tahir ya ce mahajjata a cikin masallacin sun je umra ne da ake kewaye ɗakin Ka'aba da ke tsakiyar masallacin, wuri mafi tsarki a addinin Musulunci. A halin da ake ciki kuma hukumomin kula da ayyukan haji a Najeriya sun ɗauki matakin kare lafiyar mahajjatan Najeriya da ke umra a halin yanzu, biyo bayan rubtowar injin ɗaukar kayan gine-ginen da ya yi sanadiyar asarar rayuka da dama da kuma raunata ɗaruruwan mahajjata. Jami'in Alhazan Najeriya Obamana ya yi wa wakilin Nasiru Adamu Ihlikaya ƙarin haske dangane da matakan da suka ɗauka na kare lafiyar mahajjatan Najeriya.
Mun sanar da hukumomin alhazai na jihohi cewa su gargaɗi mahajjatanmu ba ma wai su guji inda ake aikin a kusa da harami ba, a duk inda suka halama ana aiki a gaba ɗaya Saudi Arabia, ko da Makka ne, ko da Madina ne, ko da kan hanya ne, don su kaucewa irin wannan abin da ya faru yau.
Jigilar alhazan Najeriya dai zuwa yanzu ta haura mutum 50,000 cikin 65,000, inda jami'an jirage ke ƙara tabbatar da nasarar jigilar da kuma kulawa da alhazan tun a cikin jirgi. Ibrahim Dairo shine jami'in labarun kamfanin Max.
Kasar Saudi tana son koyaushe kamfanonin jiragen sama su bi ka'ida da ba ma wasa da wannan. Akwai sha'anin wato masu karɓar alhazan da kuma masu karɓar jirgin da kansu, duk wannan abubuwa ana kulawa da su a biya su kuɗaɗensu. Sha'anin mai kuma ba magana bashi, za a ga dandanan an cika jirgi da mai ya juyo. Duk dai ka'idojin da hukumar Saudi ta shimfiɗa muna bin wannan ka'ida, kuma suna jin daɗi, shi yasa kake ganin ana saurin tafiya a je a dawo.
Daga sashin kiwon lafiya kuwa kusan alhazai 5 ne suka riga mu gidan gaskiya a sanadiyar ciwon ajali daga Benue, Kogi da Katsina da wasu jihohi 2 da ba a bayyana ba.
Rahoton Nasiru Adamu Ihlikaya. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce matakin da Rasha ta ɗauka a Siriya yana iya gurguntar da yunkurin Amurka da sauran abokan ƙawancenta na warware rikicin siyasa da ya dabaibaye ƙasar ta Siriya. Shugaba Obama ya bayyana jiya Juma'a cewa Amurka za ta tattauna da Rasha kan matakan da ta ɗauka na ƙara tallafin sojin da take ba gwamnatin Assad a Siriya. Ya ce idan kuma a shirye suke su ba mu haɗin kai, sauran abokan ƙawancenmu na ƙasashe 60 da muka samu haɗin kansu, akwai yiwuwar cimma matsaya inda za a kawar da gwamnatin shugaba Assad, masu sassaucin ra'ayi da ba su haɗa addini da harkokin mulki su haɗa hannu wajen maido da doka da oda a ƙasar. Wannan ne burinmu, in ji shugaba Obama. Wannan wani batu ne da za a ɗauki lokaci ana tattaunawa a kai. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya shaida wa muryar Amurka jiya Juma'a cewa Rasha ta tura mayakan ruwa 200 Siriya da kuma gidajen sojoji 1,500. Kawo yanzu, in ji jami'in, galibin kayan aikin da aka tura na kariya ne. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana gargaɗin Amurkawa da ke ƙasar Chad su fice daga ƙasar, yayin da ta kuma gargaɗi Amurkawa kada su tafi ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da sanarwar ne jiya Juma'a, tace ta ba ma'aikatan ofishinta da ba su aikin gaggawa da kuma waɗanda ke ƙarƙashin su izinin ficewa daga ƙasar. Ta kuma ce ofishin jakadancinta da ke Chadi zai rika gudanar da ayyuka kalilan ne kawai. Sanarwar ta gargaɗi Amurkawa da ke Chadi su kare kansu daga faɗawa hannun masu aikata miyagun ayyuka, su rika kyakkyawan kula yayin da suke shiga kasuwanni ko wuraren cin abinci ko wuraren sai da barasa ko kuma wuraren ibada. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce babu wata barazana ta musamman kan Amurkawa a Chadi, sai dai ta ce akwai ƙungiyoyin ta'addanci masu tsatsauran ra'ayi a yankin kamar Boko Haram da kuma Al-Qaeda da ke ƙasashen arewa maso yammacin Afirka da suka lashe takobin kaiwa ƙasashen yammaci da kuma cibiyoyin ƙasashen, wato ƙasashen hari, kuma suna iya tsallakawa kan iyaka a cikin sauƙi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce akwai kuma barazanan yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa a wannan yanki. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka za ta tsuguna da aƙalla 'yan gudun hijira daga ƙasar Siriya 10,000, kuma wani jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya yi ƙarin haske kan matakan da Amurka za ta ɗauka na tantance 'yan gudun hijiran da zai iya ɗaukar watanni 18 zuwa shekara 2. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce mai yiwuwa waɗanda ake kyautata zaton ba izinin shiga Amurka cikin shekara mai zuwa su kasance daga jerin 'yan gudun hijira 18,000 da ke hannun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Jami'in ya ce matakan za su haɗa da tambayoyi da jami'an hukumar tsaron cikin gidan Amurka za su gudanar a sansanin 'yan gudun hijiran. Ana yi wa 'yan gudun hijiran da ake niyyar ba mafaka cikakken bincike da jami'an tsaron ma'aikatu daban-daban na Amurka suke gudanarwa, da ya haɗa da gwajin lafiyar su domin tantance ko suna ɗauke da wata cutar da za ta iya zama haɗari ga al'umma.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Muke tabbata su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da cutar zazzabin cizon sauro. Rahoto na biyu zai magana a game da cutar amai da gudawa. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Punto da ke jihar Katsina a ranar 11 ga watan 2 na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Cutar zazzabin cizon sauro cuta ce da ke illa ga mata masu juna biyu da ƙananan yara. Ganin cutar ta fi yawaita tsakankanin al'umma a wannan lokaci na damuna, shin kowane irin tanadi hukumomi suka yi don su shawo kan wannan matsalar?
Duba da ganin yadda a yanzu haka damina ta sauka a dukkanin sassa da kuma jihohi a Najeriya, za a iya cewa a yanzu kusan an samu shiga tsakiyar daminar. Har a wasu wuraren ma sakamakon ruwan da ake samu akai-akai a iya cewa lokacin ya zamo na marka-marka, da a irin wannan lokuta ne kuma sauro ke ƙara azama ta fannin hayayyafa sakamakon lema da kuma sabbin tsirrai da ke ƙara yaduwa, waɗanda da taimakon su saurayen ke ƙara samun mafaka. To, ko a wani hali yanzu ake ta karuwar zazzabin cizon sauro a jihar Jigawa, kuma wani tanadi hukumomin lafiya suka yi domin ba da kariya ga jama'a? Ga dai yadda ta wanye tsakaninmu da Dr. Kadir Ibrahim, darakta na sashen gunduma a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa.
Kamar yadda kika faɗa, mu da ma'aikatan diddige mun riga mun lura cewa da wata na 7 Yuli kenan, da kuma wata na 8 da wata na 9 a kowane shekara, anan muke samun mafi akasarin yawan koke-koke akan abin da ya shafi matsalatar zazzabin cizon sauro. Ko kananan yara ma da ake ganin suna samun, ana yin samun mace-mace, wannan abin ya fi kamari a cikin wannan wata uku a kowace shekara. Idan da zaki duba wato ainihin kididdiga, zaki tarar da idan wannan watan uku sun kama, ana samun kamar linkin sama da kashi 50 na abin da muka saba samu a sauran watanni na shekara, na yawan mutanen da suke kamuwa da wannan larura, da kuma yawan waɗanda Allah ke kawo sanadin su ta da larurar zazzabin cizon sauro. To, duba da wannan, na farko dai mun riga mun yi gangami na raban gidan sauro cikin ƙarshen shekarar da ta wuce, wanda za mu iya cewa a cikin gidaje 100, idan ka shiga akalla gidaje 90 ko 95 sun samu wannan gidan sauro, ko ma fiye da haka. To, muna kira mutane su cigaba da amfani da wannan gidajen sauro, musamman ma yara ƙanana da mata masu juna, in za su yi bacci su rinka kwana a gidan sauro, domin sauran da yake yaɗa ciwon malaria ya fi illa idan dare ya yi. Wani ɗaya kenan. Na biyu kuma, mun riga mun tanadi magunguna wanda za a warkar da mutanen da suka kamu da wannan ciwo. Mun jige su a store ɗinmu, da kuma na'urar da ke gwada wannan ciwo akwai shi ko babu, wacce ba ta buƙatar wutar lantarki, wanda za a yi a yankunan na karkara inda abubuwan suka fi tsamari. To, wannan ya sa a yanzu can da muke wata da ya wuce mun fara raba wannan kayayyakin aiki na duba na'urar da ke duba zazzabin cizon sauro. Wannan can da nake miki, muna dab da fitar da wannan magunguna, mu sake jige su a ƙananan hukumomi da ƙananan asibitocinmu. Duk wanda Allah ya jarabta da wannan ciwo ya samu magani da wuri-wuri ba tare da ya wahala ba. Muna kuma ƙara kira ga abin da ya shafi tsaftar muhalli. Sauran nan yana buƙatar ruwa, kwantaccen ruwa, yana buƙatar ciyawa idan ta yi tsawo. To, irin wannan wurare ya kamata mutane kasu sake da su a gidajensu. Kwatoci, ruwa da ke kwanciya a tsakar gida, banɗakuna, fududdufai, ya zama cewa ana yin aikin gayya, ana fitar da wannan ruwa, ana kuma sare ciyayi, kuma ana tabbatar da cewa yara sun kwana a gidan sauro. In kuma an samu rashin lafiya, an zo asibiti ba tare da ɓata lokaci ba.
Dr. Kabir Ibrahim kenan. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Jigawa a Najeriya.
Sai wata rana masoyi zan bar ka, sai wata rana ina ma ban kwana,
sai wata rana ban san ban kwana, sai wata rana ina yin ban kwana.
Ban kwana, sai wata rana rabuwa ba mutu.
kami billar cutar amai da gudawa a jihar Bauchi. To kowane irin kokari gwamnatin jihar tai na ganin an shawo kan matsalar amai da gudawan dan ganin bai bazu sauran yankuna ba.
An samu billar cutar amai da gudawa a jihar Bauchi da yake bayani mai rukan shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko Dr. Yahaya Yarima Misau ya bayyana irin matakin da suka dauka.
Da wannan shekara zan iya gaya miki cewa saboda matakai da aka dauka taimakon Ubangiji Allah ya sa ba mu samu abun yayi tsanani kamar shekarun da suka gabata ba. Zan iya tunawa bara bariya mun samu cases na GE wato wanda suka kai kusan 90 da wani abu. Cikin 90 da wani abu din nan kashi kusan 93 bisa 100 na wannan mutane da suka kamu da wadannan ciwo yawanci sun fito ne daga Bauchi, Ganjuwar Toro da kuma Ogoroko ta Fawale. Amma ina son tabbatar muke cewa bana da taimakon ita gwamnatin jiha saboda an sai magani tun da wuri an fara chlorination na rijiyoyin mu akan lokaci. Cases da muke da shi dai har zuwa yanzu a wannan sati Juma'a da muke ci in muka wuce wato jiya kenan ba mu da cases da wuce 14. So wannan wani abu ne na abun farin ciki kuma ba mu yi kasa a guiwa ba. Kullum jama'an mu suna ta su je su sa wannan magani wanda ake ce chlorination kuma ba mu tsaya nan ba, muka yi amfani da masu angonnin mu jama'an mu wato health circulators waɗanda su din nan sukan zazzagaya kororo suna fadakar da mutane illan wannan ciwo. Misali wanke hannu sannan banɗaki ya zamana yana dan nesa da inda gurbin ruwa yake wato rijiya. Duk irin waɗannan abubuwa ne yake sa shi kwalara.
Kananan hukumomi aka samu ko
a yato a banda kusan ko ina ne a cikin inda jihar Bauchi ne inda cikin garin Bauchi ne kusan kowane anguwa mun samu cases 1-2 wannan din ma just very few GE muka ce don an tabbatar ba shi ba cholera bane. To kuma sai kamar shira bana muna da cases a shira wanda shi ma mun je mun samu amma ba wani cases ne kamar yadda aka yi bayani a kwanakin baya cewa wajen mutane 200 sun rasu wannan ƙarya ne. Mun tura teams namu sun je sun binciko dan jama'a ne su ci wani abinci a yadda muka samu tarihin magana kuma alal haqiqa an ba su magani kamar yadda ya kamata sannan an je an sa wannan chlorine a rijiyoyin su. To yanzu dai zuwa yanzu ba mu sake jin komai ba.
An samu mutuwa ne?
Eh to shine nake faɗa ba mutuwa bana ba mutuwa.
Dr. Yahaya Yarima Misau mai rukun shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon Muryar Amurka ya shirya a karamar hukumar Funtuwa dake jihar Katsina a ranar 11 ga watan 2 na wannan shekarar. A yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka fara a kwanakin baya tare da malama Haulatu Sa'id dan baba babbar jami'an lafiya a babban asibitin garin Funtuwa. A yau za ku ji irin tambayoyin da malama Haulatu Sa'id dan baba ta yi wa mahalarta taron musamman a game da cututtukan da suka fi addabar mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara.
Kamar yadda ta dan fara gutsura muku kaɗan akan malaria wato zazzabi na cizon sauro. Menene zazzabin cizon sauro?
Sunana Mariya Tukur. Da farko shi zazzabin cizon sauro ma damar ka yadi manci cizon ka wata ran zaka kasance kana da karancin jini domin shi yana shan jini.
Mun gode. Kowa dai ya san sauro ba kuma mai mana a cikin kwari masu taci kamar sauro daga shi ko ba haka ba. Wannan zazzabin cizon sauro kusan kullum ma muna cikin jawabin shi tare da ku kuma in kun dawo sai mun maku magana shi saboda illa da yake da shi ga mai ciki da kuma illa yake da shi ga uwa ga kuma danta da take dauke da shi.
Tunana Sakina Lawai. Shin naji a cikin radio suna cewa kamar likitoci ne suna cewa zazzaban cizon sauro ya kan kawo cutar HIV. Ina son a yi min karin bayani game da
a ku bari ne mu yi nisa da abin da sannan sai ku yi tambayoyi ita ma zan zo da tambayar ta amma sai mun gama. Kun gane ko shi wannan sauro shin yaya za a yi maganin shi dan shi ke kawo mana zazzabin cizon sauro kuma muna da sauran nan kala-kala, amma masana sun ce mana macen sauro ita ke kawo wannan sauro, wai ita ke kawo wannan ciwo na zazzabin cizon sauro. To me ke kawo wannan zazzabin cizon sauro? Shi sauro, ai ba tambaya zan yi ba, wannan sauro shi ke kawowa. Yaya za a yi mu yaƙi wannan sauro? Za mu yaƙi sauro na farko da tsafta, sai na gama zan yi tambaya. Za mu yaƙi sauro na farko da tsafta, wace irin tsafta? Muna da ruwa a tsakar gida, idan a buɗe yake mu taimaka da ruwan nan a kowane lokaci. Idan muna da kwata ta bayi ce ta tsakar gida wadda ba ta wucewa, don akwai kwata da za ku iske a gida wadda ba ta wucewa, to ita ma a taimaka safe da yamma, ko kuma duk sanda aka ga ruwa ya zauna a wannan kwata ku share shi. Idan har dole ya zauna wannan ruwa, to ku taimaka ma wannan sauro da kananzir ko ya yake, ku daga mishi da kun daga za ku ga sauro ba zai zauna ba. Haka a bayi, domin za ku ga wani bayan da kun shiga sauro ma kuna cin karo da shi. To kuma wannan ruwan ne da ya samu lema da danshi, idan ba nan ba bai da wurin zama. Kun ga tsafta ta shigo ciki kenan. Na biyu sai me? Sai gidan sauro, wanda duk wata mace mai ciki, kuma ma ba ma mai ciki ba, na ga unguwanni yanzu duk an bada gidan sauro. Dama dai ana badawa, a yanzu haka ba ana badawa. To ku yi kokari kowane lokaci ya kasance gidan sauro ba kamar yadda wasu ke yi ba. Ki ga kin iske su sun sa a taga, ko sun yi labule, ko sun yanyanka, suna soso da shi. Haka kuma akwai kwayoyi masu kashe sauran, kwayoyin magani sauran a jiki. Idan ka dauka kana goga ma jikinka, kana ganin cewa wannan kwayoyin magani da zai mai sauro illa ba zai iya taba jikinka ba. Saboda haka muna roƙon mata masu yanka wannan gidan sauro da suke, su daina su rika kafa wannan gidan sauro, su kafa ma kansu, su kafa ma yaransu. A shedin dai ana yi. To a yi kokarin haka. Shi yasa duk wata mai ciki in dai za ta zo awo, to za a bata gidan sauro. Kuma sai an gaya mata ku ma kanku in kun lura duk zuwan da za ku, sai mun ba ku wannan magani, in dai akwai shi kyauta za mu ba ku, in kuma babu za ku ga mun rubuta muku shi kun je kun saya. Waɗanda ma ba su da ciwon sauran kenan, domin kada ciwon ya same guda uku. Ko ba haka ba, ana ba ku ko ba a bada? Kuma ana sha? To menene idan mace ta kamu da wannan ciwo, da me take farawa? Za ta fara da ciwon kai kamar yadda muke gaya muku a koda yaushe, ta ji kanta na ciwo, jikinta na da zafi, ko tana karkarwar sanyi. Dan ta nan ma muke bambance ciwon zazzabi. In dai kika fara wannan karkarwar sanyi, to zazzabi ne na cizon sauro. Kuma kamar yadda muke gaya muku, wannan kashi 5 da ake samun barurruka na ciki, to wannan 85 ana sa ran dukkan yawancin su na zazzabin cizon sauro ne. Kun ga ko idan mun yaƙi sauro 85 bare-baren cikin da muke samu, ai kun ga an samu sauki. Wata daga barin cikin ana iya rasa ta, wata daga barin cikin a rasa jini, wata daga barin cikin mahaifan ma idan bata samu ingantaccen malamai ba na asibiti, ta je asibitin da bata da inganci, mahaifanta ta toshe, daga nan ba zancen ƙarin haihuwa, ai ta neman haihuwa a rasa. Kun ga din me ya kawo wannan illar sauro? Saboda haka a kiyaye sauran shi yafi komi, ta hanyar tsafta, ta hanyar zama da gidan sauro, ko kwanciya cikin gidan sauro, ko kuma da an ji zazzabin cizon sauro, an ji alamun shi a taho asibiti. Wata sa'a idan ka fara ciwon kai da wannan kakkarwar jiki na jin sanyi, za ka ji amai, wata ce aman, wata ba ta ji, cikin alamomi kenan. Wata kuma daga nan dama ba abin da ke kashe jini sosai, wanda yake kashe jininmu masu ƙwarin, muna ce mishi red blood cells, kamar malaria. Nan da nan sai ka ga malaria ta samu mai ciki cikin awa 1, 2 zuwa 3 da safe, da ta zo asibiti za ku ga ta haska, jininta ya yi ƙasa. To in har mai ciki ta rasa jini, ɗanta ba ai kun ga babu, shi ma ya rasa. Saboda idan mai ciki tana da lafiya, jaririnta ma da take ɗauke da shi yana da lafiya. Idan ba ta da lafiya, shi ma jaririn da take ɗauke da shi ba ya da lafiya. Shi yasa da ta jininta ya ragu, shi ma ne jaririn zai ragu. Daga nan in ba a hankali ba, sai magana zidda jini, sai ta yi ɓarin shi.
Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. Don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin.
Ki faɗa mini kalaman da kike nufi, ki sani fa bushi ya ba ta gudun dafi a gidan yari. Shiri na zo gidan yari ina kwafi, ina so gudu da kyar za a yi mun kafi a gidan yari. Zan tafi tudu da sauri na kwafi wufi, a gajin gudu gani na
To masu sauraro a nan da mu da sa'a cikin shirin na yau sai ma kon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukan waɗanda aka ji muryoyin su Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Jami'an kasar Saudiya sun ce akalla mutane 107 ne suka rasu, waɗansu 238 kuma suka ji raunuka lokacin da wani injin daga kayan gine-gine ya rufto kan rufin masallacin Ka'aba da ke birnin Makka. Hotunan da aka yayatawa ta hanyoyin sada zumunci sun nuna mahajjata jina-jina da kuma tarin baraguzai a inda injin ɗin ya rufto. Ana dai aikin ƙara faɗin harabar masallacin ne lokacin da wannan haɗari ya auku. Wani ma'aikaci a masallacin Muhammad Tahir ya shaida murya Amurka cewa rashin kyan yanayi ne ya haddasa faɗowar injin ɗin ginin. Ya ce ruwan sama da aka tafka da iska mai ƙarfi ya sa babban injin ginin gocewa ya faɗa tsakiyar masallacin Ka'aban. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce matakin da Rasha ta ɗauka a Siriya yana iya gurguntar da yunkurin Amurka da sauran abokan ƙawancenta na warware rikicin siyasa da ya dabaibaye ƙasar ta Siriya. Shugaba Obama ya bayyana jiya Juma'a cewa Amurka za ta tattauna da Rasha kan matakan da ta ɗauka na ƙara tallafin soji da take ba gwamnatin shugaba Assad a Siriya. Ya ce idan kuma a shirye muke su ba mu haɗin kai, sauran abokan ƙawancenmu na ƙasashe 60 da muka samu kan haɗin kansu, akwai yiwuwar cimma matsaya inda za a kawar da gwamnatin shugaba Assad, masu sassaucin ra'ayi da ba su haɗa harkokin addini da mulki kuma su haɗa hannu wajen maido da doka da oda a ƙasar. Wannan ne burinmu, wannan wani batu ne da za a ɗauki lokaci ana tattaunawa a kai, in ji shugaba Obama. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana gargaɗin Amurkawa da ke ƙasar Chadi su fice daga ƙasar, yayin da kuma ta gargaɗi Amurkawa kada su tafi Chadi.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.